ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Da'wah wal Irshad domin ci gaba da majalisin mu na Bulughul Maram a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Muna fatan inda zamu fadi daidai Allah ya bamu iko aiki da shi, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. Idan ba aminta ba, har yanzu muna a cikin Kitabus Siyami. Yau zamu tashi sabon babi, babu al-i'tikafi wa qiyam Ramadan. Ko jayyid, bai bayani akan i'tikafi da qiyam Ramadan. Shine qiyam al-layl, ko ya aka ce qiyam Ramadan, tarawih da qiyam al-layl duka sun shiga a ciki, shine qiyam Ramadan. Kenan a hadisi na farko da malam ya kawo a cikin wannan babin, ni anan ya rarraba su. Na farko, babu qiyamul layl yasa qiyam Ramadan. Kenan sai ya kawo hadisi wanda suke bayani akan tsayuwar Ramadan. Sannan sai wani babu yace babu al-i'tikafi. Kenan mun zo dai kowanne zamu fada da bayani. Qiyam Ramadan dai shine tahajjudi da kuma tarawih da ake a cikin Ramadan. Hadisi na farko da malai ya kawo a ciki yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an karbo daga Abu Huraira Allah ya dadashi, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, yace man qama ramadana, duk wanda yayi tsayuwar Ramadan, ma'ana yayi tarawihi da tahajjudi, imanan wa ihtisaban, dan imani da neman lada, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, an gafarta masa ko za a gafarta masa abunda ya gabata na daga zunubansa. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim ya rawaito sa. Fi'lul madi, akwai lokacin da yake zakuwa da ma'ana ta mudari, ko kuma ma'ana ta mustaqbal, ma'ana abunda zai zo nan gaba. Kenan duk wanda ya tsayi war Ramadan dan imani da neman lada, za a gafarta masa, tunda sai kai ne sanna ai maka ko, to shine kenan ghufira lahu, ai za a kafa kenan sayughfar lahu, za a gafarta masa abin da ya gabata. Wannan hadisi idan muka lura ya zo mutlak wanda ya tsayuwar Ramadan, to malumai sun kai kawo dole sai wanda ya tarawihin gaba ɗaya na Ramadan, ko kuma a koda wani kai kabar wani, duka zaka iya samu wannan falalar. Magana wadda take zahiri a cikin wannan hadisin shine sai wanda ya tsayuwar Ramadan kin gaba ɗaya, kenan wanda sai ya ga dama yayi, wataran yayi wataran bazai samu wannan falalar ba. Tunda man qama Ramadan aka ce, Ramadan kuma wannan kwanakin ne guda 30 ko guda 20 ko guda 30 ba dai. Kenan wannan hadisi yana kwadaitar da mu akan mu kula da wannan sallolin na tarawihi da tahajjuri da suke fuskantar mu kula da su. Wannan shi zai samu albarkacin wannan. Kuma a cikin wannan hadisin ya nuna kaidi, sai imanan, ma'ana kai dan imani ma'ana dan Allah shine ikhlasan wa ihtisaban, kuma ka'idan neman lada a wajen Allah madaukakin sarki. Wannan dama ka'ida ce, la yaqbalu Allahu min al-amali illa ma kana khalisan sawaba, duk aikin da zakai Allah ba zai karbe sa ba sai idan an yi danshi, idan kuma an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin. Hadisi na gama yake cewa wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, daga Aisha Allah ya dade ita ce, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, ya kasance idza dakhala al-ashr, idan kwanaki guda 10 suka shiga, ay al-ashr al-awakhir, ay al-ashr al-akhirah min ramadan, ma'ana kwanaki guda 10 na karshen ramadan, shadda mizarahu, yana tsuke tazararsa, wa ahya laylahu, yana raya daransa, wa ay qaza ahlahu, yana kuma tayar da iyalinsa. Nan da aka ce shadda mizarahu, yana tsuke tazararsa, kinaya ce akan nisantar mi jima'i, kinan ma'ana yana nisantar ma mata kwata kwata a wannan kwanakin guda nawa kwanakin guda goma yana rayar da daren sannan kuma yana tayar da iyalin sa wannan hadisin sai koya muna ashe wannan kwanakin guda goma na ƙarshe ana so mutun ya ba Allah su gaba dayan su kun ga anan manzo Allah hatta matan sa nisantar su yake kuma ba shi kadai ke yi ba sai ya tar da masa ya ta da mata yan nashi dan me yasa ake son yawan ibada a cikin wannan dan dacewa da daren Lailatul Qadr wanda mun gani akan cewa babu wanda ya san yaushe ne daren manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a hadisi yake cewa an nuna mini daren Lailatul Qadr sai dai an mantar da ni shi faman kana mutaharriha falyataharraha fil ashr al awakhir duk wanda zai nemi Lailatul Qadr to neme ta a cikin kwanaki guda goma na ƙarshe akwai ma hadisin da yazo akan cewa a da manzon Allah yana yin itikafi a cikin kwana goma na tsakiyar Ramadan to da ƙarshe sai aka nuna masa cewa a Lailatul Qadr kin nan cikin kwanaki guda goma na ƙarshe ne take to dalilin wannan sai manzon Allah ya bar yin itikafi a goma na tsakiya ya koma yi a ina a goma na ƙarshe kenan dai wannan hadisi na nuna muna wannan kwanakin guda goma na ƙarshe na Ramadan su ne mafifita akan sauran kwanakin hadisi na gaba malai yake cewa duka wannan hadisan guda biyu sun yi bayanin qiyamul layl ne to ni anan sai ya bude babu li'tikafi babu mai bayani akan i'tikafi ni ana wa haka yake to da farko me ake cewa i'tikaf sannan kuma menene hukuncin i'tikafi me sharuɗan da mai itikafi ake so ya cika kamin itikafin sa yayi da farko dai shi itikafi a cikin lugha idan aka ce itikaf shine luzumu shay ka lazumci wani abu shi ake ce mai itikafi ya'kufuna ala asnamin lahum ma'ana ai yalzumunahum ma'ana sun lazumci guma kansu shine itikafi lazimtar wani abu amma a cikin yare na malaman shari'a idan suka ce itikaf suke cewa al-itikafu huwa luzumul masjidi min shakhsin makhsusin bi sifatin makhsusa bi niyyati at-ta'abbud luzumul masjidi min shakhsin makhsusin bi sifatin makhsusa bi niyyati at-ta'abbud shine mutun ya lazimci masallaci amma ba kowa ba sai wanda ya cika wasu sifofi kuma idan ya lazumce shi zai wani abu ke bantattu ne kenan wannan shi zan namuna ashe akwai sharuɗa na itikafi sannan idan an shiga cikin itikafin akwai abin da ake so mutun yayi to hadisan da zasu zo anan duka zasu nuna muna wannan kin da farko itikafi sunna ce mai karfi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tun da ya fara itikafi bai bari ba har sai da ya bar duniya gaba ɗayan rayuwarsa tun da dai aka sunnanta azumin Ramadan manzo Allah kowace shekara yana itikafi wannan shi nuna maka mi shi nuna maka muhimmancin sa ashe yana da kyau a ce mutun yayi kokari kamin ya bar duniya ya tabbata da cewa yayi itikafi ya tabbata da cewa yayi koyi da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma itikafi hatta al'ummomin da suka gabata su ma suna itikafi a cikin addini annabi Ibrahim alaihi salam akwai itikafi shari'a annabi Ibrahim akwai itikafi domin tun kamin zakkuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isku mushrikai suna yin itikafi wanda wannan burbushi ne daga cikin wani kadan daga cikin abubuwan da suke saura na addinin annabi Ibrahim alaihi salam malamai suna zano sharadi na itikafi sharuda guda hudu sharadi na farko shine al-islam mutun ya kasance musulmi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ka huri ma asali ai me yake da suna baya halatta shiga masallaci ko masallaci na Ka'aba da masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-haramain kinnan su ba sa ma shiga shi yasa ko Donald Trump da yaji shine sarkin duniya a wancan lokacin ko da yaji Saudiya ba a bar shi je Makka da Madina ba bakin nan Riyadh aka nuna mishi hotuna sai dai a nuna mishi hotuna inda na ga ma bidiyon ko da ya gani sai da ya abunga ya kwalo idanu hakan ga ina yanzu nan duk mutane ne wannan wurin tunda an nuna mishi hotuna na yanda mutane suke taruwa a wajen aikin haji ba su iya zuwa shi yasa duk wanda duk kafiran da kake jin an ce suna akwai kafirai Saudiya akwai Amurkawa Saudiya bakin Suriyad mafi yawancin su bakin Suriyad capital kin can ne matattara amma wannan al-haramain kin nan Makka da Madina ba sa shiga wannan sai nuna cewa dukkan yanda Saudiya shugabannin za su lalace wato wannan gidajen guda biyu Allah ya kare su lalacin ba zai taba kai a can ba duk abun da kuke ji ana cewa dan an hana su yanzu an halatta su a Makka da Madina duka su wannan shari'o'in haka suke suna girmama wannan gidajen wannan garuruwan gaba guda biyu domin dama su ne darajar su a duk lokacin da wannan gidajen wannan garuruwan guda biyu suka samu na kasu to su ma karshen su zai zuwa insha Allah sannan sharadi na biyu shine al-bulugh balaga basu al-bulugh shi at-tamyiz suke cewa at-tamyiz domin baligi yaron da ba baligi ba in yayi ibada tana karbuwa sai dai ba dole bane yayi to at-tamyiz shi kuma sharadi ne na ingancin ibada shine suke cewa al-bulughu shartu wujubun lis-siha shi balaga sharadi ne na sharadi ne na wajibi ba sharadi na rishin inganci ba ashe yaro wanda bai balaga ba da zai sallah shi ta inganta amma yaron da bai kai tamyiz ba me ake cewa tamyiz shine lokacin da yaro zai iya bambance danduma da kabewa lokacin da yaro zai iya bambance tsaba da tsakuwa lokacin da yaro ya san abin da zai cuta masa da abin da ba zai cuta masa ba shine lokacin da yaro ya kai shekara 7 shi yasa idan kuka gani a hadisi manzo Allah ya ce muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin daga nan ne malamai suka samu wannan ka'ida ta at-tamyiz at-tamyizu min shuruti qabuli al-amali min shuruti sihhati al-amal kenan tamyizi yana daga cikin sharuɗa na ingancin aiki kenan yaro dan shekara 6 dan shekara 7 misali dan shekara 5 misali in yayi sallah asali sallar ba tayi ba an gane da kyau ko amma dai za a sashi dan a koya mishi amma idan kai shekara 7 in yayi sallar tayi shi yasa idan muka lura Amr bin Salama wancan hadisin da sahabin da muka kawo labarin shi wanda yayi ma mutanen garin Sulaimanci yana da shekara nawa shekara 7 da a ce bai kai shekara 7 ba da ko da yi su iya Qur'ani ba za a sashi Sulaimanci ba wannan shine kenan at-tamyiz ko sharadi na gaba shine al-aqlu hankali kenan mahaukaci da zai zo ya itikafi ba da zai itikafi don ba da hankali shine me yake da suna malamai suke cewa al-aqlu manatu at-taklif ana hankali yana ɗaya daga cikin mafi girman abin da ake lura da su wajen mi wajen dora ma mutum wata ibada ko kuma wajen ingancin ibada sai sharadi na hudu wanda shine na ƙarshe shine an-niyya niyya an gane da kyau ko kenan wannan sune sharuɗa guda hudu na mi na itikafi wanda ya cika su shine itikafin sa zai karbuwa ya cika sharuɗa yanzu kuma sai mu zo ga arkanul itikaf abin da ake a cikin itikafin shi kuma hadisan da za su zo anan za su nuna muna su insha Allah hadisi na gaba da malai kawo shine wa an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya dada ita annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan ya kasance yana itikafin kwanaki guda 10 karshen ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla hasai lokacin da Allah ya dauki rayuwarsa thumma atakafa azwajuhu min ba'di sannan bayan sa matan sa suka yi itikafi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin jayyid kina wannan hadisin aisha take cewa manzo Allah a rayuwar sa gaba ɗaya ya yi itikafi na kwanaki guda 10 na ƙarshe a ramadan sannan kun bayan ya tahi matan sa su kuma suka bi wannan sunnar suna yi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma tunda manzo Allah ya rasu har sai da suka bar duniya su ma suna itikafi suka gadi wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani daga cikin tara'if na abun mamaki na mata da ya faru ina ji malam bai kawo wannan hadisin ba shine wata shekara manzon Allah ya zo zai itikafi sai ya isko an kaimomi tunda asali kaima suke kowa sai dan kaima shi wanda zai shigewa ba mai ganin shi a ciki yana ibadar shi musamman in mata ne ya shigo a masallaci da niyyar itikafi sai ya isko kaimomi a cikin masallaci kaimomi guda biyu yace menene wannan sai aka ce ai kaima ce ta Aisha da Hafsa an gane da kyau ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anya ku wannan dan Allah aka so yin shi ma'ana lokacin da manzo Allah zai shiga itikafi sai Aisha ta ce za ta shiga itikafi ita ma sai Aisha ta ce a'a ke ki zamna ki kade tare da manzo Allah mu kuma muna nan zamna gida ni ma itikafi zan shiga kenan ba ta yarda ba ita me yake da suna Aisha ta zama ita kadai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda a wata riwayar ma sai aka ce ma ba ma su bi kan ba ma su bi bane kawai sauran mata yan duka su ma kowa sai ta kawo dan kejinta an ga ka a musu wayo kenan to da manzo Allah yazo ya isko wannan sai ce wannan ga duka alamu ba dan Allah akai ba sai ki to na hasan itikafi ya koma su ma duka suka tattara kayan su wannan shine kenan wannan sai ke nuna kishi na mata inda mata ba za ka taba raba su da kishi ba an ga yadda ke ko wanda yake bibiyan rayuwar manzo Allah da matansa ya san da wannan kishi tsakanin su Hafsa da su Aisha abu ne wanda yake azazzaci ta mata dole sai sun yi idan ma matarka bata kishin ka akwai matsala an ga yadda ke ko in ka samu matarka bata kishin ka to akwai matsala to amma sai da kishi in yayi shi kun matsala ne shi yasa wani ɗaya daga cikin magabata yana ma ƴarsa wasiya yace mata iyaki wal ghira fa innaha miftahu talaqi yace ina miki kashedi da tsananin kishi yake diyata domin shi tsananin kishi makulli ne na mi na saki kenan tsananin kishi shi ma bala'i ne in kuma babu shi ma bala'i ne an gane da ke ko to wannan shine kenan a takeice wannan hadisi na namuna ashe su ma mata suna yi mi suna itikafi kamar yanda maza suna itikafi mata su ma suna yi amma mace da sharadin sai da izinin mijinta da sharadin yanda ba zai zamanto fitina ba ga maza wanda suka zo yi wannan shine kenan sai a hadisi na gaba malai ciwan Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya yarda ita tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsina da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idza arada an ya'takifa idan ya so yayi itikafi salla al-fajr yana yin sallar asuba thumma dakhala mu'takafahu sannan sai ya shiga a wurin itikafin sa mu'takafahu ma'ana wurin da yake itikafin muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kene yana nuna muna wani lokaci ne ake fara itikafi ina ana fara itikafi daga an ce an yi sallar asuba masallacin da zaka yi itikafi nan zaka yi sallar asuba da kai sallar asuba shikenan ka shiga itikafi shikenan sai kuma lokacin ya zo karshe an gane da kyau ko wannan shine kenan da can ake sallar asuba karewa kuma da an ce an yi sallar magriba an ga wata to shikenan da an ce an ga wata kai bude baki kai sallar magriba to shikenan kana damar kami ka hitowar ka kenan yana farawa bayan sallar asuba yana karewa mi bayan sallar magriba wannan shine kuma ba kama yi sallar magriba ba da an ga wata shikenan ana dan lawhashi da magriba ne domin lokacin magriban ne ake ganin watan jayid sai hadisi na gaba malai yake cewa wa an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya yarda ita ce in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu tabbas manzon Allah ya kasance yana zuro mini kansa wa huwa fil masjid yana a cikin masallaci fa urajjiluhu sai in shace masa kan nasa wa kana yadkhulul baita wa kana la yadkhulul baita kuma ya kasance baya shiga gida illa li hajatin sai dan wata biyan bukata idza kana mu'takifan idan ya kasance yana itikafi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wallafsu lil bukhari lafazin kuma na bukhari ne wannan hadisi abun da yake nuna mana na farko dai shine itikafi ana yin sa ne a ina a masallaci Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci sai zura mata kanshi sai nuna masallaci ake yin itikafi to wane masallaci sai masallacin manzo Allah da na Makka ko kuma kowanne masallaci nan malamai sun yi magunguna amma magana wadda ta hi nesa da gaskiya shine akwai malaman da suke da ra'ayin ba a itikafi sai masallacin nan guda uku shine Masjidul Aqsa Masjidun Nabawi Masjidul Haram an gane ku wannan shine kenan amma magana wannan bata da kamshin dalili domin fadin Allah madaukakin sarki wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid malamin suka ce fil masajid nan ba a kayyade shi ba da ga masallaci a kowanne masallaci masajid aka ce to sannan kuma akwai malaman da suka kayyade sai dole masallacin juma'a an gane da kyau ko to shi ma wannan a wani bangare magana tana da gaskiya a wani bangare kuma akwai kuskure a ciki malamai suna rarrabawa idan ya kasance zaka yi itikafi a tsawon lokacin da za a iya samun juma'a za ta iya kama kana cikin itikafi to an hiso kai itikafin a wani masallaci na juma'a an gane da kyau ko dan saboda idan kai masallacin da ba na juma'a ba in lokacin sallar juma'a ai dole sai ka hito daga masallacin ka zo ina ka zo masallacin juma'a shi kuma itikafi ba a so ya hota da te ko ina in ba bukata wadda take ta dole ba to shi yasa dan kada a samu wannan katsewa ta hita to sai aka hiso in dai zaka yi itikafi sallar juma'a za ta iya kama ka to ka zo masallacin juma'a kai an gane da kyau ko amma idan kasance sallar juma'a ba za ta iya kama ka babu laihi ko da masallacin khamsu salawat ne masallacin anguwar ku kai itikafi in dai sallar juma'a ba za ta iya ba za ta kama ka ba wannan kenan sai nuna cewa itikafi baya da mi baya da lokaci kayyadadde an gane da kyau ko ba za a ce ba dole sai ramadan ake itikafi ko ba a lokacin ramadan ba ana itikafi wannan shine kenan har yanzu wannan hadisin yana nuna lokacin da mutum yake itikafi ba haka sai yana mutabazzilan ma'ana ya zamna babu ado ba komi ga annabi manzo Allah yana itikafi kuma yana zura kai a shace mishi sai suka ce kenan in mutum na itikafi ba a ce ba zai zamna haka nan baya ado ya halatta ka sa turarenka ka ci adonka ka zamna a cikin masallaci an gane da kyau ko wannan shine kenan nan dai da Aisha tace yana zura kanshi a ɗakin ta dan saboda ɗakin manzo ɗakin Aisha da masallaci a kwale suke da juna manzo Allah ma yana da kofa da yake shigowa daga ɗakin Aisha zuwa masallaci shi yasa kuka gani lokacin da aka fada da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne kabarin manzon Allah da na Abu Bakar da Umar suka shiga a cikin masallaci tunda asalin su ba a cikin masallaci suke ba kuma a lokacin Umar da ya fada da masallaci bai fada da a bangaren kabarin a bangaren ɗakin Aisha ba an gane da kyau ko ina tsammani lokacin Muawiya ne shine ya fada da shi sosai har ta kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga a cikin masallaci wanda da a ce manzon Allah yana raye da ba zai taba yadda da wannan ba a fada da masallaci har kabarin shi shigo a cikin masallacin domin yayi tahani akan wannan wanda yana daga cikin abubuwan da ya fadi a ƙarshe da yake bada labarin Yahuda da Nasaru yake cewa uraika shirarul khalq wa inna sunu ma fi sharrin halitta domin idan mutunan kirki ya mutu daga cikin su sai su gina masallaci akan kabarin sa wannan shine kenan insha Allah jayyid hadisi na gaba malai yake cewa wa an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya dade ta ce as-sunnatu 'ala al-mu'takifi sunna ga mai itikafi alla ya'uda maridan shine kada ya ziyarci maras lahiya wala yashhad janazatan kuma kada ya halarci janaiza wala yamassa imra'atan kuma kada ya sadu da wata mata nan almas anan kinaya ce akan mi akan jima'i kenan kada yayi jima'i da wata mace wala yubashiraha ko kai ko da rungumar ta ma kada yayi wala yakhruja li hajatin kuma kada ya huta dan biyan wata bukata illa lima la budda lahu minhu sai da abunda babu makawa dole sai ya hutan an gane ko wala atikafa illa bi sawmin kuma babu itikafi sai da azumi ma'ana ba a yin itikafi sai idan da azumi ne za a yi sa wala atikafa illa fi masjidin jami'in kuma ba a yin itikafi sai a masallacin juma'a rawahu abu daud ya rawaito wannan hadisin wala ba'sa bi rijalihi sai dai babu laihi akan mazajensa illa annar rajiha waqfu akhirihi sai dai magana mafi inganci ƙarshen hadisin me yake da suna mauqufi ne ma'ana magana ce ta Aisha radiyallahu anha jayyid wannan kenan a zahiri Aisha ce take cewa sunna ga mai itikafi shine ko mai rishin lahiya ba zai ziyarce sa ba in an yi mutuwa ba zai shi wajen turguda gawa ba ba zai sadu da mata ba sannan kuma ba zai ma rungume ta ba zai huta ba a wajen komai in ba abin da yake dole ba abin da yake dole anan shine qada'ul haja shine abin da ya shahi kashi ko hutsari wannan dole ne sai ka huta ko shine abin da labudda minhu dole sai ka huta wannan kashi ko hutsari to shine to wannan magungunan da ta fadi na karshe babu itikafi sai da azumi, babu itikafi sai a masallacin juma'a. Wannan su ne magunguna wanda suke malumai ba su yadda da su ba daga cikin magunguna na Aisha radiyallahu anha. Domin a cikin yana da cikin ka'idodi na usulul fiqh suke cewa qaulus sahabi hujjatun bi shartihi, maganar sahabi hujja ce da sharadi. Sharadi na farko, Allah yukhalifa nassan, kada maganar ta sahabi ta saba ma nassi na alqur'ani ko hadisi. Na biyu shine Allah yukhalifuhu sahabiyun akhar, kada a samu wani sahabi ya saba masa a cikin maganar da yayi. To idan aka samu wannan, to maganar sahabi ba za ta zamanto hujja ba. Kenan wannan maganar ta Aisha ta cewa ba'a azumi, ba'a itikafi sai da azumi, ba'a itikafi sai a masallacin juma'a, magana ce wadda take marjuhiya, an samu daga cikin sahabbai wanda suka saba wa maganar ta, kuma a zahirin maganar ya saba ma waccan ayar da muka gai. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Wannan kenan sai nuna cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, kowa ana karban maganarsa ana mayar da ita in bawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mafi yawancin su zaka ji akwai inda suka faɗi magana war ta sa'a mata manzon Allah, sai ayi musu shiha da ita a bitawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kawai misalin me yake da suna me ake ce masa Abu Huraira. Abu Huraira a ra'ayinsa idan mutun zai arwala in ya wanke zai kawo ha'ina har wajen damtse da kafada da lallakuwa duka, ka san wani lallakuwar lallakuwa ma nan ne matsala, ka san dai ruwan arwala ba su wanke ma lallakuwa. An ga haye da ke ko? To sannan kuma in ya zo wanke kawahuwa ha'ina yake hawuwa har saman kwabri duka gaba ɗaya. Amma kun ga duka sahabban manzon Allah babu wanda yake da wannan ra'ayin sai shi, yasa ra'ayin shi ba a yi aiki da shi ba a wannan wurin. Za a tsaya inda alqur'ani ya umurni, za a tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tsaya. Ma'ana duka wannan misallai ne nami na cewa akwai lokacin da sahabi zai yi magana sai a bar mishi magana shi dan saboda ta saba mawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan maganar ta Aisha me yake da suna afallahu anha, malamai sun ce akan ba za a yi aiki da ita ba. Itikafi ana yi ko ba a masallaci nami ba na juma'a. Sannan kuma ba dole bane wai idan mutun zai itikafi sai da me, sai da azumi zai yi shi. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Sannan wannan hadisin yana nuna min mubtilatul i'tikaf, daga cikin abubuwan da suke lalata itikafi shine huta ba tare da wata larura ba, huta daga masallaci. Malamai suna zano abubuwa guda uku wanda suke lalata itikafi. Abu na farko shine al-khuruj min al-masjid, hita daga masallaci. Kana itikafi ka hita ka je wani kasuwanci ko ka hita ka je wata ziyara, itikafin ka ya lalace. An gane da kyau ko? Kin dole a kula da wannan. In kana itikafi ka zamna masallaci ba za ka je ko ina ba. Sai abunda babu makawa. Abunda ba makawa shine misali masallacin babu ban daki, sai ka je bayan gari kai kashi ko bayan gari kai hutsari. Ko kun baka da lahiya, dole sai an dauke ka an je da kai ina. An je da kai likita. Wannan shine abunda dole ne ba makawa ba yanda aka iya sai an huta. To wannan shine. Kenan itikafi yana lalata shi huta daga masallaci. Na biyu shine aljima. Idan mutun yayi jima'i yana itikafi, itikafin sa ya lalace kwata kwata. Na uku shine suka ce alhaidu wan nifas, shine jinin biki da mi da haila. Idan mace tana jinin biki ko kuma tana haila, itikafin ta ya lalace. An rike wannan abun guda uku, mubtilatul i'tikafi thalatha. Na farko menene? Ku ga mini al-khuruj min al-masjid. Ta na uku yawa al-jima'. Na hudu na biyu ne ashe ko? Na biyu shine al-jima'. Na uku menene? Yawa al-haid wa nifas. Shi wannan ya shahe mata kawai ko? Tunda maza ba sa yin haila ko? An gane da kyau ko? Jayyid. Kenan wannan shine biyu sun shahe maza ko sun shahe kowa da kowa, guda kuma ya shahe mata su kadai. Jayyid. Sai hadisi na gaba, malai yake cewa wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karbo daga Ibn Abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, yace laysa 'alal mu'takifi siyamun, babu azumi akan mai itikafi, ma'ana ba dole bane mai itikafi sai yayi azumi, illa an yaj'alahu ala nafsihi, sai in ya dora ma kansa wannan. Laysa 'alal mu'takifi siyamun, ba dole bane ga mai itikafi yayi azumi illa an yaj'alahu ala nafsihi sai idan yami idan ya ci da stama kansa shi zan yi itikafi kuma zan yi da azumi wannan kai alwashi to sai kai amma asali ba dole bane kai itikafi da mi da azumi rawahu ad-Darqutni imamu ad-Darqutni rawaito sa wal hakim da imamu al-hakim wal rajih waqfuhu aidan sai dai magana mafi inganci mawqufi ne magana ce tawa ta ibnu abbas an gane da kyau ko kun gani tun anan mun samu cin karo tsakanin magana tawa aisha da tawa ibnu abbas kinan kun ga tun anan mun samu sharadi guda ya kau dama mun ce qaulus sahabi hujjatun bi shartihi maganar sahabi hujja ce da sharadi alla yukhalifa nassan shar'iyyan alla yukhalifahu sahabiyun akhar to mun ga anan ibnu abbas ya saba ma mi ra'ayi nawa na aisha kina a takeice magana mafi inganci ba dole sai da azumi ake itikafi ba anan ne kuma nake ba da shawara ga waɗanda ba sa samun yin azumi ma'ana wanda Allah ya jarabta da wasu cututtuka wanda ba su iya ba su damar su yi azumi da tsohi hakan ga wanda ba sa yin azumi ina ba su shawara daga cikin hanyar da za su bi su amfanu da watan Ramadan amfanuwa mai yawa shine su rika yin itikafi kwanakin nan guda goma na ƙarshe tunda ba dole bane sai da mi sai da azumi an gane da kyau ko wannan abu ne mai kyau hasali koma komai azumin ma inda dama kai kokari kai itikafi zaka samu alkhairi mai yawa shi yasa a wannan shekarar ina da niyya in Allah ya tabbatar min ina so in yi itikafi in Allah ya so jayyid dan saboda mu dabbaka wannan karatun ko yana da kyau ana karatu ana dabbakawa sahaba yana daga cikin abin da yasa ma karatun sahabbai albarka shine idan suka yi karatu duk abin da suka karanta to yanzu ba za a wuce ba sai an je an aikata shi misali Umar yayi yazo a cikin mota Imam Malik ina tsammani shekara 12 ne sha dai wani abu ina ya kusan 17 ko 12 ne shekara 10 wani abu yana hadda wace sura suratul baqara shekara 12 shekara 10 kai yana hadda mi suratul baqara a yanzu ko akwai wanda zai haddace qur'ani cikin shekara 2 akwai makarantun tahfiz da ake sa yara su haddace qur'ani shekara 2 to me yasa Umar yayi shekara 10 yana har da mi suratul baqara bayan Umar an ce dan shi ma ibnu Umar shi ma haka yayi shine lokacin da ya kare haddata ma sai da yanke dada yanke mai miki da suna dan raqumi dan saboda godiya ga Allah madaukakin sarki to malamai suka ce abin da yasa wannan shine su a fiqihun su shine duk abin da suka karanta to yanzu ba za a ci gaba sai an je gubar mayar mi an dabbaka wannan abun yanzu ba mun yi babi na zakka ba to yanzu shikenan sai aliki yanzu mun san zakka ko to yanzu aiki ya saura yanzu za a je a tara kudi sun kai zakka ko an hudda zakka sai a je to malam mu ci gaba mu je babi aikin haji an kare aikin haji ko to yanzu za a je neman kudin zuwa aikin haji an gane da ke ko sai dai wannan ra'ayin su ne ko shi ba duka sahabban bane ke wannan wasu daga ciki ne ke wannan an gane da ke ko idan yanzu wannan zamani in ka ci ga azama kanka wannan ai kai da karatu mahal abada ko yanzu kasun gumin gauro da kai kai baban aure ka ce ba za ka wuce ba sai kai aure kuma gari yayi zahi hakan ga ai babu tun aure kenan ai babu tun karatu kenan to wannan shine kenan jayyid kenan mahallu shahid dai yana daga cikin abin da yake sa karatu ya albarka shine ana yi ana dabbakawa shi yasa yazo a cikin aqwalikin hukama suke cewa la yasluhu al-ilmu illa bi thalathin ilimi ba zai taba inganta ba sai da abubuwa guda uku yace ta'ahudi ma tahfaz wa ta'allumi ma tajhal wa nashri ma ta'lam suka ce na farko shine ka kula da abin da ka haddace an gane da kyau ko shine suke cewa hifzu ra'sul mali aula min ar-ribhi ma'ana riba uwar kudi ita ta hidacewa a kiyaye ta ko domin in babu ta babu babu riba ma'ana na farko abin da ka haddace ka kula da shi an gane da kyau ko bayan ka kula da abin da ka haddace na biyu suka ce yanzu a wannan lokacin sai ka rika ƙara abin da baka sani ba na uku shine ka rika kokarin aiki da abin da ka koya da koyar da wasu wannan shi yasa ilimin ka ya zamana an gane da kyau ko ta'ahudi ma tahfaz wa ta'allumi ma tajhal wa nashri ma ta'lam kula da abin da ka haddace sannan kokarin ƙara wani abu wanda baka sani ba shi yasa malamai suke cewa kada kai sake indai kai dalibin ilimi ne ini ya wuce baka karo da wani abu wanda baka sani ba in kai haka to wannan inin kaman kai asarar sani kwata kwata ka tabbata kullun kana karuwa da abin da baka sani ba wannan kuma yana samuwa ta wace hanya ta hanyar lazumtar mi wuraren karatu idan fada kake zaka karu da wannan ba zaka karu da shi ba na karshe shine aiki da abun da kuma kokarin koya ma wasu wannan shine kenan sai hadisi na gama yake cewa wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam lallai wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah uru lailatul qadri fil manami an nuna musu lailatul qadri a cikin bacci fi sab'il awakhir a cikin kwanaki guda bakwai na karshen ramadan faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace ara ru'yakum ina ganin mahalkinku fa qad tawata'at fi sab'il awakhir yayi daidai da kwanaki guda bakwai na karshe to fa man kana mutaharriha duk wanda ya kasance zai neme ta falyataharraha to ya neme ta fi sab'il awakhir a cikin kwanaki guda 10 guda bakwai na karshe na ramadan muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin me yake nuna muna daga cikin lokutan da aka yi tsammanin dar lailatul qadr shine kwanaki guda 7 na mi na karshe an gane da kyau ko kwanaki guda 7 na karshen ramadan sai a hadisi na gaba malike cewa wa an muawiya ibn abi sufyan daga muawiya dan abi sufyan radiyallahu anhuma Allah ya dada su anin nabi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace fi lailatul qadri game da daren lailatul qadri lailatu 27 yace dare ne na 27 rawahu abu daud ya rawaito sa war rajih waqfuhu sai dai magana mafi inganci hadisi ne mauqufi ne ma'ana magana ce ta muawiya ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kina muawiya shine yace lailatul qadri ana ganin ta dare na nawa 27 wa qad ikhtulifa fi ta'yinha an samu sabani a wajen ayyanata a wajen kayyade wace rana ce tak tak dar lailatul qadr an samu sabani ala 40 qawlan wajen magana guda 40 awrattuha fi fathil bari na kwararo wannan magungunan a cikin mi a cikin littafi na al-fathul bari waye ke magana ibn hajar ko shine muke magana mai wannan littafin na bulugul maram al-imam ibn hajar yace kusan magana guda 40 ke da kai ta tantance wace rana ce ta dar lailatul qadr an gane da kyau ko jayyid muna yi muzano mafi shahara daga cikin su magana mafi shahara daga cikin mangunan da suka shahi dar lailatul qadr na farko shine akwai dare na 21 na ramadan daren 21 na ramadan akwai ma al-imam mubarak furi a cikin ar-rahiqul maktum shi yace da a ce akwai daren da aka yi tsammanin lailatul qadr yace daren 21 ne yace dan me yasa yace dan saboda Allah madaukakin sarki yace inna anzalnahu fi lailatul qadr mun sabkar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr yace ko a tarihi mafi inganci na fara wahayin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa shine a daren 21 na ramadan lokacin da manzon Allah yake cikin garo hira yana itikafi daren 21 na ramadan aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi mala'ika jibril ya fara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kenan da a ce akwai daren da aka yi tsammani shine wane dare 21 an gane da kyau ko wannan shine kauli na farko kenan daren na farko na 21 a bar wasa da shi kauli na biyu shine wasu malamai suna ga daren 27 dan me yasa dan saboda an taba ganin sa a zamanin manzon Allah dare na 27 an gane da kyau ko wanda su ma shi ma hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi bayan wannan wasu malamai suna kawo dare na 23 shi ma haka wani mutum ne wani bakawi ne yazo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina so in yi qiyamul layli a kowanne lokaci a masallacin ka ya manzon Allah sai dai matsalan garin mu nisa ke gare shi da Madina wani dare kake ganin ya kamata a ce na zamna a masallaci na yi sallah masallacin ka wanda take iwa in dace dar lailatul qadr sai manzo Allah ya ce masa kaje ka zo daren 23 an gane da kyau ko ya zo daren 23 da Allah da a ce manzo Allah bai san akwai wani abu yana ce mishi zuwan nan daren ba zai ce mishi haka ba to akwai bangunna masu yawa abin da dai alkhairi ga mutum kwanakin nan guda goma kada ya bar su sai sa akwai malaman da suka ce cikin kwanakin guda goma ma ana iya tsammani wasu suka ce a kwanakin guda goma amma mi adadi na mara an gane da kyau ko to abin da dai alkhairi ga mumini ga musulmi shine ita ibada dai a cikin wannan kwanakin in dai gaba dan kwanakin kai ibada to tabbas dai cikin kwanakin ne take ko to wannan shine kenan to malaman yanda suke hada wannan magungunan suke cewa yanda za a fada za a hada wannan magungunan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magungunan malamai shine shi daren lailatul qadri baya da lokaci kayyadadde takan iya wannan shekaran ya zamanto daren 21 wata shekara mai zuwa ya zamanto daren 23 wata shekara ma ya daren 24 hatta adadi na mi adadi na wanda yake babara ba tunda ya ce iltamisuha fil ashr al awakhir a wata riwaya manzo Allah ya ce ku neme ta a cikin kwanaki guda goma bai ma ce ba kwanaki na mara kenan mai wayo a cikin musulmi shine wanda zai kwanaki guda goma nan yana ibada mafi girman abin da zai dace ma da wannan shine idan kai itikafi domin itikafin shi gaba ɗayan abin da zaka yi a lokacin da kake itikafi gaba ɗayan ibada ce ko kwanan da zaka yi a cikin itikafi ana rubuta maka lada dan niyyar mi ka zo yi a cikin masallacin ibada to duk abin da zaka yi duk wani tasarrufi da zaka yi a cikin masallacin to ibada ne an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid sai hadisi na gaba bale yake cewa wa Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya dade ta ce qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ara'aita in alimtu ayya laylatin laylatul qadri ma aqulu fiha bani labari idan na san wannan daren shine daren laylatul qadri da a ce na san wannan daren shine daren laylatul qadri to mi yahi dacewa in fadi a ciki qale ce quli kice allahumma innaka afuwun ya allah lalle kai mai afuwa ne tuhibbul afwa kana son afuwa fa'fu anni kai mini afuwa rawahu al-khamsa marwayta hadisin nan guda biyar suka rawaito sa zaira abi daud banda abu daud wa sahahahu at-tirmidhi imamu at-tirmidhi ya inganta sa wal hakim da kuma imamu al-hakim shi wannan hadisi nan muna addu'a mafi muhimmanci da mutun ya kamata ya ba kalihi a kwanaki guda goma na karshe shine mi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni so diyawa zaka gani idan kwanakin nan guda goma suka yi zaka ga mutane daban-daban suna kiran kamalan a ba mu addu'ar da zamu zanyi an gane da ke ku alhali ga kuma addu'a wadda manzo Allah ya bada ga addu'an manzo Allah mi zaka yi da addu'an malam wannan shine kenan to matsalan mutanen mu shine kaman zari ke gare su kowa ya san a bashi addu'a mai tsawo wanda sai jin ana fadin wasu kalmomi masu tauri-tauri an gane da kyau ko to kun ga wannan kuskure ne addu'a mafi muhimmanci shine al-ma'thurat wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce addu'ar da manzon Allah ya koyar kuma wannan addu'ar babu wani alkhairi face ta kumshe shi allahumma innaka afuwun ya allah kai mai afuwa ne tuhibbul afwa kana son afuwa fa'fu anni kai mini afuwa idan Allah ya maka afuwa shine dukkanin abin da kake bukata zai maka kina shine afuwa kuma wannan addu'a idan muka ga tana koya mana ladabi na addu'a Allahumma ya Allah innaka lallai kai afuwun mai afuwa ne tuhibbul afwa kana son afuwa fa'fu anni sai da kai yabo ga Allah madaukakin sarki sannan kami sannan ka roki bukatar ka wannan shine kenan rawahu al-khamsa alman hadisin nan guda biyar suka rawaito sa jayyid sai hadisi na gaba mali yake cewa wa ana bi sa'idun al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'idun al-khudri Allah ya dada shi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la tushaddu ar-rihalu ba a daura damarar tahiyya ziyara illa ila thalathati masajid sai zuwa ga masallatayya guda uku al-masjid al-haram masallacin harami shine masallacin Ka'aba wa masjidi hadha da wannan masallacin nawa wal masjid al-aqsa da kuma masallacin Qudus muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin yana daya daga cikin hadisin da wanda suke cewa ba itikafi shi wanda masallacin ne suka buga dalili da shi kace manzo Allah yace ai ba a daura damarar tahiyya sai wanda masallatai ya guda uku kina itikafi ma sai can ma sai dai malumai sun yi musu raddi akan wannan mafi yawan malumai mazahibul arba'a kinan gabaɗayan sun tai akan ana itikafi ba dole sai a wannan masallacin guda uku ba kina manzo Allah yace ba a daura damarar tahiyya ziyaran wani masallaci in ba wannan masallatayar guda uku ba kina me yake nunawa ka biya kudin mota da niyyar kawai abinda kai zaka je ka gano masallaci kaza to baya halatta sai idan wannan masallatai ne guda uku amma munasaba ta kama kai tahiyya zuwa agades da niyyar wasu abubuwa sai kace to ya kamata a ce in je in gano wancan masallacin nami na meke da suna agades an gane da kyau ko kina wannan babu lahi domin asalin tahiyyar ba kai ta bane dan me dan masallacin yana munasaba ce ta kama kashi kashi yace masallacin wannan babu laihi abinda aka hana shine kawai kai tahiyyar ne dan wannan masallacin to in ba wa'annan masallatai guda uku ba ba a yin wannan an gane da kyau ko shi yasa a wataran Umar ya hadu da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na manta wanne ne daga ciki yace ina zaka sai yace zai je Tur Sina inda Allah madaukakin sarki ya hadu da wa Annabi Isa alaihi salam Annabi Musa alaihi salam yace zan je can in yi ziyara sai me yake da suna hankalin sa ya tashi yace yanzu kai ka rasa inda zaka je ziyara sai wannan wurin baka san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aji a daura damarar ziyaran wani wuri ba in ba wannan masallatan yan guda uku ba dan me yasa aka hana wannan dan saboda hanya ce ta shirka yanzu misali wanda suke biyan kudin mota dan su je cota kun gani idan suka je me suke yi shirke-shirke ne suke yi ka gani tahiyyar ma an yi ta a cikin sabon Allah madaukakin sarki kuma an je ai sabon Allah a can kenan shi yasa musulunci ya liƙe wannan hanyar ba da damar mutun ya biya kudin mota dan ya je ziyaran wani wuri na musamman zai iya kai ga wannan wuraren ana girmama su hatta ma akai ga ahihi taso akan me ahihi taso akan wannan masallataiya misali ɗan shi'a suna da wuri wanda yake daraja a wajen Ka'aba shine wurin da suke cewa mahadi ya labe ko mahadi yana nan ciki lokaci yake jira ya huto kuma har yanzu babu wanda ya ganshi an gane da kyau ko to wannan shine suna girmama wannan wurin hiye da me yadda inda suke girmama Ka'aba idan muka doka akwai wanda suke yan addinin Baha'iyya su ma haka suna da wani wuri wanda yake Ka'aba wanda idan suka ce za su tai a wajen aikin haji to can ne suke zuwa wanda wurin yana a me yake da suna yana a Palestine idan suka ce za su je wajen aikin haji can ne suke tahiya to kun gani da a ce an yi aiki da wannan da duka wannan fitinonin musu faru ba ka san da babu inda zaka daura damarar ziyara in ba mi ba in ba wannan masallatayyan guda uku ba su ne tahiya a wajen su ibada ne niyyar tahiya a can ya halatta nan ne muka zo karshen me yake da suna bangare na mi na itikafi a takaicen uwa malamai suka ce thamaratul itikafi hiya qat'ul mu'takifi an ala'iqid dunya wa ma fiha manhur itikafi shine mutun ya katse alaƙar sa da duniya da abin da yake a cikin ta manhur itikafi shine ka ba Allah kanka gaba daya shi yasa a wajen itikafi ba abin da ake in ba ibada ba kai dan kasuwa idan zaka shiga itikafi dole sai ka me sai ka tsaye da duk wani komar cikin ka ta hanyar wayan ka kada a kira ka ana zancen da kai ana cinikin ka za da kai ashe itikafi ga dan kasuwa akwai wahala sosai ko idan kace kana itikafi kuma kana waya duk abin da aka kira sai an tambaye ka nawa yake sai an yi ciniki da kai to wannan yana iya lalata maka itikafi in bai lalata shi gaba daya ba to zai iya mafi yawan lada ta itikafin ya tahiyar da ita kina wannan shine kenan insha Allah jayyid kenan ga duka alamunan muka zo karshen kitabus siyam ko jayyid kenan gobe insha Allah za mu koma inda muka tsaya idan ba a manta ba ina muka tsaya wancan kahin mu ci gaba da nan babu menene babu salatul jama'a ne ko babu salatul jama'a ko shine muka kare ko ha jayyid babu salatul jama'a wal imama kinan babu salati lil jama'a wal imama shine muka kare ko kinan gobe ina zamu tashi kinan babu yawa salatul musafiri kinan insha Allah gobe anan zamu tashi sai mu ci gaba sai kuma illa masha Allah in Allah ya so da karshe akwai jiya bayan mun tashi daga karatu akwai wani dan uwa daga cikin wanda suke halarta wannan karatun namu wanda gaskiya ina yaba masa sosai kuma ina fata Allah ya kara mana irin su dan sanda ne amma kuma yana da kishin addini sosai yana son addini duk karatun da muke wannan baya barin shi bayan wannan kuma a cikin tasarrufatikin shi ma zaka gane akwai tsantseni da nisantar haram a tare da shi wanda idan muka samu irin su a cikin yan sanda tabbas za a ci gaba shine bayan mun kare karatu yazo yana mini fadakarwa akan wata caca da take so ta zaman toruwan dare ga duniya musamman a cikin yamai da ake ce ma p not work ko jayid ya mini bayani sosai akan ta wanda a ƙarshe dai ta bayyana akan cewa caca ce wannan p not work kin kuma caca tana ɗaya daga cikin laihuka masu girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ja kunnuwanmu akan su yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan kusan da cewa me yake da suna giya da caca da gumaka kazamta ce daga cikin ayyukan shaitan malamin suka ce yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna girman caca kasancewar Allah ya hada ta wuri guda da shaye-shaye da kuma me da kuma gumaka da shirka karshe kuma sai Allah ya kara ce muna rijsun ce kazamta ce kuma sai ya kara min amali shaitan daga aikin shaitan ce kenan wannan caca aikin shaitan ne shaitan meye gurin sa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir aikin sa shine yana kiran wanda za su shiga a cikin wuta tare da shi kenan wacan wata aya ce ta wacan ce nake cewa ta cikin suratu fatir innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir jayyid aha ta cikin suratu fatir ce na koma ina aikin sa shine yana kiran ayan uwansa wanda za su koma za su shiga a cikin mi a cikin wuta Allah ya kare mu kenan da yana da kyau a nisanci wannan wannan chachar ta p network inda ya nuna mini ma yana daga cikin fitinar wannan shine idan mutun yana yi ba za a bashi damar ya ci gaba ba zai samu yanda yake so ba shi ma dole sai ya samu kusan mutun biyar an gane da kyau ko kenan ita matsalar ta in ka shiga sai ka jawo wasu suma wasu in suka jawo su in suka shiga sai sun mi sai sun jawo su mutun guda biyar wannan duka dubara ce ta mi ta a fada da abun ya fadi sosai kenan yana da kyau jama'a su nisanci wannan duk kudin da zaka samu duk abun da zaka samu ta wannan hanyar wallahi ba zai taba yin albarka ba ba zai taba yin albarka ba babu abun da zai jawo maka a cikin dukiyar ka ma in ba hasara ba in ba hasarar duniya ba ya jawo maka hasara ta ina hasara ta lahira Allah ya kare mu inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sauran lokaci ba akwai sauran minti 6 kenan akwai tambayoyi sai mu abunga aha ala abdul malik jayyid gobe insha Allah sai a tuna mini farkon karatu sai mu yi nasiha akan wannan aha alaikum assalamu alaikum ya ake gane darajar lailatul qadri jazakumullahu khaira wannan tambaya ce mai muhimmanci an kashe ne ko kufir ne daidai kenan bayan mun kare yace ya ake gane darajar lailatul qadr lailatul qadr tana da alamomi guda biyu akwai alamatun amma akwai alamatun khassa alamomi wanda kowa yana iya ganin su da alamomin da wasu ne Allah yake kebancewa ya nuna musu shi alamatul amma shine na farko daren na lailatul qadr zaka ji yayi shiru ma'ana babu yawan koramniya a ciki sannan kuma zaka samu aljawu yakunu mu'tadilan ma'ana yanayi zai kasance madaidaici babu tsananin zahi sannan kuma babu me babu tsananin sanyi koda ko a ce lokacin zahi ne zaka ji babu sanyi babu zahi koda ko a ce lokacin sanyi ne zaka ji sanyin ya rage daga cikin alamar wannan kuma sama zaka gani ta zamanto bayda naqiya babu wani mi babu etwal ba za ka gani mi ake cewa ba mi ake ce musu ba girgije ba yawa ba za ka ga tauraro ba a sama za ka ga sama ta waye wayam sai dai haske kawai daga cikin alamun kuma za ka gani sahiyar ta daren za a tashi rana ba ta da haske sosai ba za ta yi zahi ba an gane da kyau ko to duka wannan alamu ne na daren Lailatul Qadr wanda suke alamatun amma ce kowa yana iya gane wannan alamu wanda Allah yana gani duk shekara ni ina lura da irin wannan kwanakin kuma mafi yawanci idan muka yi bayani da mutane za su ce malam anya ranan nan ba kwanakin ba jiya bane wasu ce a anya ma ba yau bane da ake bayani kuma in ka lura alamun da muka nuna duka zaka gansu ka gansu da dare da sahi kuma haka zaka gani to wannan alama ce kowa wanda kowa yana ganewa to akwai alama khasa wanda su kuma Allah ne yake kebance wani ya nuna mishi shi kuma wannan an samu daga cikin magabata wanda suka gani shi abun ya bambanta akwai wanda Allah zai nuna masa komi yayi sujada kana zaman sai ga komi yayi sujada komi hatta gidan da kake a ciki shi ma yayi sujada komi an gane da kyau ko ko kuma kana zaman sai ka gani ba abin baka ganin komi a kusa gare ka sai haske kawai kake gani an gane da kyau ko wannan duka suna daga cikin alamatun khassa suna daga cikin alamatun khassa shine kai addu'a a daren sai ka samu abin kai tsaye an gane da kyau ko kai addu'a ya Allah ka arzuta ni da mota sahiya na wayewa kuma sai a kama kilan mota an gane da kyau ko alama ce ta kaga mi alama ce ta kaga dar Lailatul Qadri dan ka bai da lahiya kana addu'a ya Allah ka bashi lahiya da sahi sai aka ga ya tashi ya samu lahiya alama ce ta mi ta kaga dar Lailatul Qadri wannan sune alamatun khassa akwai labaruka da yawa na magabata na yanda suka ga wannan Lailatul Qadri kin misali a lokacin manzo Allah da aka yi ta aka tabbatar da an ganta meke da suna su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai daga cikin sahabbai yayi maholkin a daren da za su tashi su sallah a daren da za a tashi da ita yana cikin kwana sai maholkin ga sunan suna sallah ana ruwa masallaci ya jike suna a cikin ruwa suna sallah manzo Allah ma goshin su yana a cikin ruwa kaman ga suna sallah a cikin ruwa yace kuma wan sahikin da ya tashi da asubar da suke sallar asuba suna a cikin sallar asuba akai mi akai ruwa masallaci gaba daya jike gashi suna sallah goshin su yana kasa suna cikin ruwa jabe abinda ba a saba masallaci ya jike to a ran nan sai da masallacin ya jike yace kenan alama ce ta mi kai maholkin abu sai kaga ya tabbata a cikin wannan an gane da kyau ko to shi dai abu ne wanda yake Lailatul Qadri Allah madaukakin sarki yana bayyana ta ga wasu daga cikin bayin shi wanda ya so kuma yana rishin bayyana ta rishin baka ga komai ba shi ke nuna ba ta karbu ba an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah na'am sosai ko da bayan azumi na karbar addu'ar da aka ce ba wai dole ba sai kana yi zaka gani takan iyuwa addu'ar da za a karba bayan azumin ne zaka samu biyan bukatar an gane da kyau ko shi ma irin wannan akwai labaruka masu yawa tana iyuwa misali kasurgumin gobro ne kace ya Allah ka aurar da ni bayan azumi da sati biyu wata ta bude an gane da kyau ko wata ce wahibatu nafsu ha ko ta ce duk abin da gare ka kawo kenan kai sai a ce maka kaga dar Lailatul Qadri to wannan shine kenan jayyid dan aha mafi karancin lokacin itikafi malamai sun tayi akan cewa mafi karancin lokaci na itikafi shine a samu ini guda sai dai malamai sun yi sabani akan wannan wasu ce a samu dare guda wasu ce baya da lokaci kaidadde ko da a ce ka zo ka ce ka zamna da awa guda ka ce na zamna da niyyar itikafi to itikafi kai amma sai dai abun daidai ibadar da kai daidai mi daidai ladarka an gane ko daidai kudinka daidai shagalinka in ji Hausawa wannan shine kenan kenan itikafi ba da lokaci kaidadde wannan sunna ta itikafi wanda suke raya ta a wannan zamani sune yan tabligh an gane da kyau ko yan tabligh akwai alkhairin su akwai shi akwai abin da yake alkhairi akwai abin da yake shari a cikin su daga cikin mafi alkhairin su abin da yake birge ni shine kyaukyawan dabi'un su suna koyi da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai to inda dai suke da matsala shine bangaren abin da ya shahi haraka ta shirkiyat cikin nan wanda ko shi ba ga dukkan su ake samun shi ba mafi yunji an yi samun su ga manyan su da kuma wanda suka yi nisa a cikin al'amarin insha Allah jayyid aha ta karshe ja lalle mutane sun damu da wannan ko wannan ma yayi magana to ba matsala insha Allah gobe in mun zo zamu yi bayani akan wannan insha Allah jazakumullahu khairan to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah.